sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to su dangwala voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu saduwa da ku yau Alhamis 8 ga watan December na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan daunar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai
yayin da dakarun sa suke gab da samun nasara kan yan tawaye a Aleppo shugaba Al-Assad na kasar Syria ya ce da cikin bargo da fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaki da aka faro shekaru 5 da suka shige sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gargadi takwarorin sanature game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaduwa a kasashen Turai da wasu sassa na duniya wata kotu a kasar Girka ta kiyarda da takaddar da Turkiya ta gabatar tana neman a mika mata wasu sojojinta guda biyu da suka gudu zuwa kasar.
Na adalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an kammala zabe a kasar Ghana amma kuma kafin a bayyana sakamako har an fara janin jaka ko a kan me?
Tabi an mutan Ghana masu tsoro saboda shi tiya ma aka ba an hutu bane amma shagwanni daiwa ba su bude bayan aiki ba.
Daga Ghana sai jamhuriyar Niger inda makarantar makafi da ke binnin kwanne daliban suka watse. Me yasa?
Abun da mun ga gane duk yawancin su yi da son su sa su bara bara suka sa amma mu gaskiya wanda da muka ga muka dauka nan bai bara
ha kuma idan muna lokaci zamu kawo muku rahoton wasu mutanen da ke neman diya a filayen su da za a gina dam a jihar Niger sai shirin Jummai Ali na sai bango ya tsage daga shagayen da kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labarin duniya
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da dakarun sa suke gab da samun nasara kan yan tawaye a Aleppo, shugaba Bashar al-Assad na kasar Sham ko Syria ya ce za a ci gaba da gwamza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaki da aka faro shekaru 5 da suka shige. Shugaba Assad ya yi wannan furuci a cikin wata hirarsa da aka wallafa yau Alhamis a jaridar Al-Watan mallakar gwamnati. Kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnatin Syria da ke samun tallafin Rasha suka kwato kashi 3 cikin 4 na unguwannin tsohon birnin Aleppo waɗanda tun shekarar 2012 suke ƙarƙashin ikon yan tawaye. Assad ya ce samun nasara a Aleppo ba shine ƙarshen yakin ba to amma zai zama babban matakin cimma haka. Har ila yau shugaban ya yi watsi da duk wani tunanin tsagaita wuta a Aleppo muddin yan tawaye suka ci gaba da kasancewa a cikin birnin. Yan tawayen sun gabatar da shawarar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 5 domin ayyukan jinƙai na kwashe fararen hula. Suna masu alƙawarin cewa za su yarda a tattauna makomar Aleppo da zarar an kwashe fararen hular. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta faɗa yau Alhamis cewa ta kwashe fararen hula kimanin 150 masu buƙatar jinya ta gaggawa daga wani asibitin da ke tsohon birnin. Ana kyautata zaton cewar akwai dubban fararen hula da aka ritsa da su a unguwannin da suke gabashin birnin Aleppo duk da ƙaruwar 'yan gudun hijirar da aka gani cikin 'yan makonnin nan waɗanda ke arcewa zuwa unguwannin yammacin birnin da gwamnati take riƙe da su inda kuma akwai 'yar ƙwarya-ƙwaryar kwanciyar hankali. A makon jiya masu sanya idanu sun yi ƙiyasin cewa fararen hula 18,000 sun gudu daga ɓangaren gabashin birnin zuwa unguwannin da suke yammaci, wasu kuma su fiye da 9,000 sun gudu zuwa watan gunduma da take hannun Kurdawa.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gargaɗi takwarorinsa na Turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaduwa a Turai da wasu sassan duniya daban-daban. A lokacin da yake magana a wajen taron majalisar ministoci ta kungiyar tsaro da haɗin kai a Turai yau Alhamis a birnin Hamburg a ƙasar Jamus, Kerry ya ce yayin da ake ganin yaduwa da kuma karɓuwa a ƙidar kama karya ana samun koma baya akan batun kare haƙƙin bil'adama da yin tarnaƙi akan kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma aikata laifuka waɗanda suka shafi nuna ƙyaman jinsin wasu ko kuma al'adunsu. Kerry ya ce bai kamata mu ƙyale nuna ƙyamar wasu da danniya da kuma rufe bakin waɗanda ba mu yarda da ra'ayoyinsu ba su zama sabbin aƙidojinmu ba. Duk wani mataki na danna haƙƙi komai kashinsa gina hanya ce ta rungumar aƙidar da mulkin mulkawo. Wannan taron na kwana biyu na ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai ya ƙunshi ministocin harkokin waje daga ƙasashe 57 da ke cikin wannan ƙungiya. A yanzu dai ƙasar Jamus ce ke riƙe da kujeran shugabancin wannan ƙungiyar.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata kotun ƙasar Girka ta kirda da takardar da Turkiyya ta gabatar tana neman a miƙa mata wasu sojojinta guda biyu da take zargi da laifin suna da hannu a juyin mulkin da ya ci tura a watan Yuli. Waɗannan sojojin biyu su ne na ƙarshe da aka yanke hukunci kan batun neman a miƙa su ga Turkiyya. Daga cikin wasu ma'aikatan jirgin saman helicopter na soja su takwas da suka gudu zuwa ƙasar Girka kwana ɗaya bayan yunkurin juyin mulkin bisa zargin cewar ba za a yi musu shari'a ta adalci a ƙasar Turkiyya ba. Wannan hukunci yana zuwa kwanaki biyu kawai bayan da wasu alƙalai a wannan kotun suka amince da a mayar da wasu hafsoshin soja su uku zuwa Turkiyya. Sojoji guda uku na farko da aka fara sauraron batun miƙa su ga Turkiyya ma dai wannan kotun ta ce ba ta yarda a miƙa su ba. Dukkan sojojin sun ce ba su aikata wannan laifi ba. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya ɗauki matakan babu sani babu sabo kan 'yan jarida da malamai da sojoji da fararen hula ma'aikatan gwamnati tun bayan wannan juyin mulki da ya ci tura a watan Yuli. An kori mutane fiye da 100,000 daga wuraren ayyukansu tun daga lokacin da sojoji masu yin biyayya ga gwamnati suka toshe wannan yunkuri na juyin mulki. An kama ana tsare da wasu mutanen su fiye da 35,000 cikin su har da sojoji da 'yan siyasa na ɓangaren adawa bisa zargin sun haɗa baki da waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin. Erdogan ya zargi wani shehin malami na addinin musulunci da ke zaune nan Amurka, Fethullah Gulen, da laifin shirya wannan juyin mulki yana mai lasar takobin hukunta Gulen.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya hau kan shafinsa na Twitter da ranjiyar Laraba yana ciccikan shugabar wata ƙungiyar ma'aikata na wata masana'antar kamfanin kariya a jihar Indiana, inda Trump ya je kwanakin baya yana tallata yarjejeniyar da ya kulla da kamfanin domin kada ya kwashe ayyukansa ya koma ƙasar Mexico. Trump ya yi kurin cewa bayan tattaunawarsu kamfanin kariya ya yarda zai ci gaba da riƙe ma'aikata har 1,000 a Indiana. Ya yi ta yaya ta wannan yarjejeniyar wadda ta haɗa da ba da kamfanin rangwamen harajin dala miliyan 7. Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu faro takon daga ƙasar Ghana, inda aka kammala zaɓe amma kuma jam'iyyar adawa da mai mulki kowa na cewa shi ya nasara, har wasu sun umarci 'ya'yansu da su fito domin su fara murna. Na tattauna da Irbad Ibrahim, jakada zaman lafiya a zaɓen ƙasar, ko me ake ciki a halin yanzu?
Murnan mutan Ghana ma da tabi'an mutan Ghana masu tsoro ne, saboda shi jiya ma aka ba ɗan hutu ba ne. Amma shagwanni da yawa ba su bude bayan aiki ba su zo ba. Yau gama ina saye wani wuri aka ina interview ne na dan caji kin yi magana da kai. Mutunan mukan da muka san su yau da kullum da mutuna da yawa nan ba ka gani aka mu masu tsoro ne. Sai su ka samu wani mutane dan kirkaku 10, 15, 20 sun fito dai suna iko kamar sun lashi zabe. To gaskiya akwai tension. Amma mutan Ghana kowane lokaci ko ya tension yake yana da wuya ka samu an jiba mutum ciwo ko an yi kisa. Saboda shi muna a shirin international community da yake the stakes in this election are very high. Saboda shi matsaloli aka ke kalubalantar mu, amma na ga da ikon Allah za mu yi magance mu fahimci juna.
Ya za a ce zaben takaya an samu an yi cikin natsuwa kamar yadda kuka yi ta kamfe wani lokaci can kafin fara zaben?
Jiya kuma alhamdulillah wani abu bai hafku ba, wani bai ji ciwo ba, haka kuma ba yake son wani ba.
To Allah kyauta, daga Ghana kuma sai jamhuriyar Nijar, inda makarantar makafi da ke birnin Kwanni wasu ɗalibanta suka bar makaranta su koma bara, kamar yadda Haruna Mamman Bako ke cewa a cikin wannan rahoton.
bayan shekaru 16 da kafa wannan makarantar yanzu haka yaro tsakanin macer namiji 11 ne kawai ke cikin ta yayin da a dutsawan wannan shekarun yaro 21 ne makahi makarantar ta karba kuma a cewar shugaban makarantar Malam Nasiru Jibo wayan yara sun fi son su sa su bara da suke so makaranta
amma muna da matsala guda wajen recruitment gaskiya akwai yara amma ba su son su abunda dai mun ka gane duk yawancin su ida son su sa bara fara suka sa amma mu gaskiya wanda dai mun ka dauka nan bai bara
makarantar ta makahi tana kwashe da matsaloli da dama kamar yanda ɗaya daga cikin malaman ta shi ma makaho ne cewa da Malam Abubakar Chamago ya zayyana mini
to abin da yasa haka na dade a garin Kwani ne yake karama jiha ce kuma wannan makaranta ana ganin za ta shafi wadanda suke cikin garin ne kawai dan in kewayen garin kake to gaskiya matsala ce ba kawo yaro makaranta shi yasa kuma akwai matsaloli wanda suke uwayen ba su gane ba wadansu ba su kawo ɗiyansu sai dai an tawaye musu kayata
ita ma ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar cewa da malama Ummul Khair ta nuna mini irin yanda shigowarta wannan makarantar ya canza rayuwarta
gaskiya ni farko da lokacin da mun fara zakwa ba ban ji daɗi ba yanzu da na zo ko alhamdulillah ina jin daɗi da farko da gwalgwado farko da ban aikin komai akwai ci gaba da rayuwa ga rayuwa ta kariya karatu
wani kokari ne makarantar take yi domin ba diya mata makahi karatu ita ce tambayar da ni ma malama Isu Habsu me ba da horo a wurin
wanda suna iya kokarin su tunda mun zo ta inda suke muna faɗa musu mu ce diya mace ya kamata a sako talakon aka talakon ko dai bata samu ban kanta ya waye ne kaga da dama
su dai yara waɗanda ba su gani uwayen su sun fi son su sa su bara maimakon su kai su a makarantar ta makahi saboda rashin samun wadataccen tallafi abinda ke ƙara yawan mabaranta a cikin kasar kuma shugaban sashen gundumar birnin Kwanni mai kula da bunƙasa karatun boko a karamin aji wanda makarantar ta makahi ke karkashin sa ya tabbatar suwa min da cewa tallafin gwamnati kawai suke samu a wannan makarantar ta makahi ta garin birnin Kwanni ga Muhammad Awwal Khair
makarantar tana fuskantar matsaloli game da tallahi haka saboda dan tallahin da take samu tallahi ne na zuwa wajen gwamnati ta huskaka makarantu wanda ake cewa kantin masu kantin skola to tallahin ba zai wadata ba yadda ake so
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a can Najeriya ko cikin jihar Niger wata al'umma ce take nema a yi mata adalci na biyan ta kuɗin diyyar gidajenta da aka buƙaci su bar wurin domin a samar da dam da za a samar da hasken wutar lantarki ga Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Al'ummomin dai sun ce kawowa yanzu an kasa biyan diyar gonaki da gidajensu da aka karbi a sakamakon gina madatsar ruwan sun ce waɗanda aka ce sun samu kuɗaɗen su ma a shekarar bara an ba su 10,000 ne zuwa 15,000 a matsayin diyar gonaki da gidajen Chief Joshua Ajayi lauya ne na hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke Kaduna wanda kuma shine lauyan mutanen waɗannan garuruwa ga abin da yake cewa
suna so ne kawai a yanzu dai kawai a dakatar da wannan aiki din sai an biya su da yansu duka an kwashe na an kwashe kuma kasan da ikokin su da yayan su duka sun rasa kenan kuma ba neman su inda za a koma ba inda bayan an yi wannan alƙawari cewa za in an bar wuraren nan za a mai da su waɗannan wasu wuri ba yi wannan ba 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 da diya ba ba gona ba komai
lauyan da ke kare waɗanda ake ƙara dai ya ce ba zai yi magana da ƴan jarida ba dama dai tun a makon jiya gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti da zai binciki yadda lamarin yake bisa la'akari da yadda ƙorafe-ƙorafe suka yi yawa Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai na jihar Niger
akwai koke-koke a ƙasa wayansu sun ce kudaden da aka ba su su abin da ya kamata a ba su yahi haka shine gwamnati ta duba shi oga governor ba zai je wurin ba dole ya nada committee ayi bincike koke-koken da mutanen nan suke yi akwai magana ciki domin mutum da zaka raba shi da wurin zaman shi wurin da aka aihe shi wurin iyayen shi wurin gadan su sun ba wurin kenan a zo a ba su 5,000 a ba su 2,000 ba adalci ba
To sai dai waɗanda lambarin ya shafa sun ce kwamitin baya da wani amfani a daidai wannan lokaci Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 10 ne na safe da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Ibrahim Magu, shugaban hukumar yaki da cin hanci EFCC a takaice, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu, Malam Yaka sai ya yi tambayoyi guda hudu, to amma Malam Ibrahim Magu bai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi da yayi ba lokaci ya kure. A saboda haka, ga shugaban na hukumar EFCC da amsa tambayar ko akwai dokar da ta baiwa hukumomin EFCC damar ta je ta bincike gidan mutum.
Kamar ma'aikaci haka, kana da wani dukiya, idan kana da mota ma haka, in kana da wani tuka mota ce ko kana da wani dukiya wanda ba abin nan.
Wanda ai
ya tambaye
ta. Wato wanda ake wanda ake zargin ko za a iya tambaye mutum ina ya samu wannan kudaden, wato EFCC tana
samu wannan kudi.
To tambaye yauwa,
kuma magana daya yace ana detain mutane. Yes, muna detain mutane fiye da wannan 48 hours. Amma wata abin da yake faruwa yawanci an yi kira mutum yana cikin matsala, yakan ga mana wasu abubuwa wanda yakan bukaci mu yi sabon abubuwa, yakan bukaci mu yi further investigation. So doka ta ba mu dama mu je mu ga wa kotu, za mu kai mutumin nan a gaban judge, a gaban
alkali,
sai mu ga alkali ko alkalai. So sai da mu gama shi alkali ga yadda aka yi, da Allah muna so ka ba mu oki, ba mu izini a kan cewa mu rike wannan mutum ko sati biyu ko sati hudu, so da mu gama binciken sai a sake shi. So suna granting mana. So duk wanda muka rike shi fiye da wannan lokacin, akwai court order, remand warrant na kotu wanda ya ba mu daman da za mu rike su.
To wannan batu da kai ya kamu ga batun tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan matakan tsaro kanar samba da sauki wanda yake tsare a kotu, an bada bailin shi amma har yanzu ba a bayar da bailin shi ba, shi kuma me yasa har yanzu ake tsare da shi?
To wannan magana ya fi karfi na inda
maganan kotu ne?
Maganan kotu ce, maganan tana kotu already.
To
ga kuma bagantariya ne wannan abin ya yi abin nan,
wato abin yana gaban
ma'aikata, ba kuma muka rike shi ba.
Yawwa, to mutum na gaba ya matso ya tambaya ko?
Assalamu alaikum. Ina tattalin Nasir Kiru, namba kungiyar ma'aikata kafafen yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. Ina da tambaya ga shugaban hukumar EFCC kamar haka. Shin zuwa wannan lokacin da ka shiga office, kamar mutane nawa marasa gaskiya wanda suka sace kudin al'umma ka yi nasarar kai su kotu wanda aka yanke musu hukunci? Tambaya ta farko kenan. Dukkanin kadarori da hukumar take kwaci a shi, za ta sayar da su ne ko ku me za ta yi da su? Tambaya ta gaba, wanne irin kalubale ne a dokance wanda yake ba matukar wahala wajen gabatar da wanda ake zargi har a yi masa hukunci?
Yawwa,
to wannan ke tambayoyi
na. Tambayarsa ta farko ya ce ya zuwa yanzu tunda ka hau wannan mukami, mutane nawa ne hukumar EFCC ta samu ta kai kotu har aka hukunta su?
Yanzu muna daga November lafiya zuwa yanzu wanda aka hukunta su a EFCC ya kai kusan 188 mutane, 188 fiye da 88 a waje daban-daban, a Kano muna da su, a Maiduguri muna da su, a Gombe akwai, a Port Harcourt. So total abinda dai muka samu commission ya kai fiye da 188
wadanda aka yanke
ba duk wanda yana so ya ga wannan abu akwai record a office zamu duk wanda yana so ya shaida yanzu online ma zamu sa online ma za sa ga tunan mutum ga hukunci ga kotu ga joji ga judging da alkalin da ya dauki abun nan da sauransu every detail yana kan website namu website www.efccnigeria.org website namu kenan kaje website duka an yi listen wanda aka samu dicia
to
batun gaskiya ba ta yin wannan ba a cikin shekara
to tambayar sa na batun kadarorin da kuka karba EFCC kamar irin gidaje EFCC za ta saida su ne koko ya za a yi da su tambayar shi kenan
the thing is idan muka samu hukunci ko muka samu order daga kotu to dama akwai kaida yanda aka abin nan yana nan a rubuce komai yana nan a rubuce yanda za a saida kayan yanda abubuwan da za a yi za a yi advertising a pages of newspaper za a zo za a kawo masu baruwa za su duba gidajen kamar gidajen nawa zai kawo sannan za a sa kasuwa sannan za a sayar ma duk wanda yake da abin nan kuma ya danganta ga abin da kotu ta faɗa wata sa'a kotu za ta ce kudin da aka samu duka a bawa federal government wata sa'a kuma za su ce a bawa victims wata sa'a za a ce kamar state government za a ba a particular state government haka aka ake yi
yawa to kafin
abin da yanzu abin da yanzu muke yi kin san wannan maganan yaki da rasa
da cin hanci
da latawa da ciwacuwa wannan mutane wasu ma ba su dauka cewa abun bai da kyau ba sai ka ga mutum ya je aiki ya fara shekara biyu uku sai ya zo ya gini wani katin gini sai ya zo da wuri motoci kaza kaza so muna ne muna kokarin mu fahimtar da mutane jama'a nan abun ya so da kowa yana ciki kowa zai sa hannu don ba kuma mu kadai ba za mu iya ba ko gwamnati kadai ba za ta iya ba dole ne jama'a mu haɗa gwiwa mu yaki da cin hanci da rashawa da ciwa-ciwa don shi ne yanzu problem din sosai na Najeriya so shi ne nake cewa a taimake mu a fahimci abin nan
wato illa cin hanci kuna buƙatar taimakon jama'a su fahimci aikin da kuke kuma su taimaka muku
da gida za a fara
haka ne
the moment mace in miji ya zo da wasu abubuwa ana tambayar shi alhaji ya akai wannan kuma ko ka saki aiki ne
da mata za ta iya kai ƙarar mijinta kuwa
za ta ce mana yadda kai idan ya gana da kuɗi da yawa ai to kuma aikin da yake ba haka ba mamakon ta zo ta bari ta sha wahala daga baya shi yasa ma yanzu muna shirin mu yi mobilizing mata iyaye mata akan fighting corruption din yana zuwa on the 7th na December wanda kuma mai girma matan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari za ta yi launching don muna so iyaye mata su yi joinin namu
idan kuka yi launching din da bari mu fahimce ka za ku yi kira ne ga mata akan cewa idan ta ga mijinta yana shigowa kamar yadda kace da kuɗi ko kuma wasu abubuwa da ta san cewa albashin shi ne ko aikin da yake ba zai bashi ba kuke son ita din ta kai ƙarar shi wurin ku
no ba wai ta kai ƙarar shi ba ta yi kwarin nashi ta ce yalla bai ya aka yaka ba wai ta yi kokarin nashi abin nan ba you know dan mutumin ya fahimci cewa nan gaba yana zuwa da abin da ba a san kanta ba gaskiya ba za a ji daɗi a gidan ba
to in ya shara mata ƙarya kuma fa
ba kullum bane zai shara mata ƙarya iyaye ne mata
haka ne
suke koyawa yara da mata da manyan ba
tarbiya
to kaga idan kowa kowane gida an samu tarbiya na kwarai abin zai abin nan zai ragu kwarai da gaske.
masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar EFCC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya tsage. A huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
To za mu fara ne da sakon Nasiru Kainuwa Hadejia. A bayyana take kasar Saudiya da Iran ya kajjuna suke yi, rikicin Yemen da Siriya ma sun isa misali. Don haka, kalaman sakataren harkokin Burtaniya babu ja kamar yadda ya ce, suna amfani da wasu kasashen waje ne wajen ya kajjunansu. Fatan mai da shi ne Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki daya. Salam VOA Hausa. A da ana yi muna jin daɗi, amma wallahi yanzu sake matakin hana shigowa da motoci ta kumbo ta iyakokin Najeriya da gwamnati ke shirin ɗauka wallahi da sake, domin mota ba masara ba ce ko shinkafa da bike nomawa a cikin gida. Ɗaukar wannan mataki zai jefa dubban 'yan Najeriya da suka dogara da wannan sana'a cikin halin ni'asu. Wannan saƙo ya fito ne daga Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora. Sai saƙon Mahmud Salihu Ƙauran na Moda a jihar Zamfara. A gaskiya hana shigowa da motoci ta kan iyakokin ƙasa da gwamnatin Najeriya ke shirin yi daga shekara mai zuwa san bai kamata ba, duba da yadda dubban mutane ke samun abinci ta wannan hanya. Ya kamata gwamnati ta yi nazari mai zurfi akan wannan lamari. Hukumar zaben ƙasar Ghana kallo ya koma kanki, inji Alhaji Mele Yusufari. Muna fatan za ki bayyana sayin sakamakon zaben da aka yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokoki, domin idan mutane da kunnuwansu sun koma gare ki. Shi kuwa Bala Muhammad Damban jihar Bauchi cewa yi, salam VOA Hausa. Al'umma ƙasar Ghana, muna taya ku addu'ar Allah ya zaba muku shugaba na gari, Allahumma amin. Shi ma Haruna Muhammad Katsina kan zaben na Ghana ya aiko da sakonsa, amma cewa yi, 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasar Ghana, da fatan za ku amshi sakamakon zaben da hukumar zaɓe za ta fitar hannu biyu.
To madalla, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A yayin da dakarunsa suke gab da samun nasara kan 'yan tawaye a Aleppo, shugaba Bashar al-Assad na kasar Sham ko Siriya ya ce za a ci gaba da gwabza fada har sai an kawo ƙarshen wannan yaki da aka faro shekaru biyar da suka shige. Shugaba Assad ya yi wannan furuci cikin wata hirarsa da aka wallafa yau Alhamis a jaridar Al-Watan mallakar gwamnati. Kwana ɗaya bayan da sojojin gwamnatin Siriya da ke samun tallafin Rasha suka kwato kashi uku cikin hudu na unguwannin tsohon birnin Aleppo, waɗanda tun shekarar 2012 suke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Assad ya ce samun nasara a Aleppo ba shi ne ƙarshen yaƙin ba, to amma kuma zai zama babban mataki na cimma haka. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gargaɗi takwarorin sa na Turai game da barazanar da ake fuskanta daga aƙidar kama karya da ke yaduwa a Turai da wasu sassa na duniya. Lokacin da yake magana a wajen taron majalisar ministoci ta ƙungiyar tsaro da haɗin kai a Turai yau Alhamis a birnin Hamburg a ƙasar Jamus, Kerry ya ce yayin da ake ganin yaduwa da kuma karɓuwar aƙidar kama karya, ana samun koma baya kan batun kare haƙƙin bil'adama.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin, sai an jima mu dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Alfahamid da ya taya ni gabatarwa, da Julie Gresham da ita da Faisal waɗanda suka ba da umarni, da injiniyanmu Rob McLean, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa, domin ku yanzu haka ga Usman Kabara nan da Maryam Bugaje da Safina Sada Sodangi domin za su ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe, kuma malaman za su yi magana ne akan kiwon lafiya. A yi saurari lafiya.